Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Salauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu rare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma a wannan lokacin tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hadakar kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana ta nuna kin amincewa da matakan da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka kan ma'aikatan gwamnatin jihar. Ta dalilin haka ne yau za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar Kaduna. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniya ta wuni.
Masauraro, assalamu alaikum. Fitowar rumfar zaɓe a ranar Arasha a cikin watan Maris zai iya baiwa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na ɗaya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na ƙoƙarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da za a yi, kamar yadda wasu takardu da aka kwarmata da kafafen yaɗa labaran Rasha suka ba da rahoto. Ƙarar zaɓar Vladimir Putin a matsayin shugaban ƙasa ana iya cewa tabbatacce ne, amma duk da ya kasance wanda ya fi kowa farin jini kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna, baki ɗayan nasarar zaɓen shugaban ƙasar bai da ita. Haka kuma 'yan adawa masu raji sun ce fadar Kremlin ta damu wajen ƙoƙarin daidaita yadda ake tafiyar da yaƙin neman zaɓe da kuma ƙauracewa masu zaɓe. Sun ce Kremlin ta ƙudiri niyyar tabbatar da fitowar jama'a don nuna cewar Putin shine shugaban Rasha da ba za a iya mai gurbinsa ba cikin shekaru 18 da ya yi bayan hawansa kan mulki yadda ya rike ƙasar da ƙarfi bai saki ba.
Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan ƙasar suke yi kwanaki 3 a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati. An girke jami'an tsaro a biranen ƙasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar Litinin a matsayin martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi. Hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya Laraba kadai. Masu zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka ɗurawa mai haka kuma cinnawa wuta kan wata makarantar Yahudawa da ke tsibirin Jeba na 'yan yawon buɗe ido. Tunisia tana fama da rashin ayyukan yi mai tsanani duk da kuma cin hanci da rashawa tun gabanin hambare shugaban dan mulkin kama karya Zinel Abidin Ben Ali a shekarar 2011, lamarin da ya janyo bore a kasashen Larabawa a arewacin Afirka da kuma gabas ta tsakiya. Ita ce kadai kasar da za a ci boren jama'a ya samu nasarar kafa tsarin demokradiyya a cikin dukkan kasashe da suka tada jijiyar wuya kan shugabanninsu masu mulkin danniya.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Babbar jami'ar da ke lura da manufofin harkokin kasashen waje ta kungiyar tarayyar Turai, Frederica Mogherini, ta ce yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar kasar tana aiki, duk da cewa akwai damuwa kan cewa Iran tana kera makamai masu linzami da wasu take-takenta a gabas ta tsakiya. Waɗannan batutuwa ne da za a iya tunkarar su a zaman batutuwa na daban da basu danganci yarjejeniyar ba. Ta yi wannan furcin ne bayan wani taro da ta yi da ministocin harkokin wajen Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma Iran a Brussels dangane da yarjejeniyar ta shekara ta 2015, wacce ta takaita shirin nukiliyar Farisa saboda fargabar tana kokarin kera makaman nukiliya. Aka saka mata ta wajen janye takunkumin kare tattalin arziki da aka kakaba mata. Iran ta dage cewa shirin nukiliyar ta tana yi ne a saboda dalilai na samun zaman lafiya. Ministan harkokin wajen kasar Javad Zarif bai fito gaban 'yan jarida da sauran takwarorin aikinsa ba, amma jiya Laraba ya bayyana goyon bayansa a garjejeniyar, yayin da kuma ya zargi Amurka da kaddamar da munanan manufofi.
Majalisar Dokokin Amurka tana da kwanaki biyar kacal ta amince da kasafin kuɗi da zai tafiyar da harkokin gwamnatin kimanin kamin wa'adin 19 ga watan nan. Yarjejeniyar da 'yan jam'iyyar Democrat suke son ganin an saki batun makomar mutane fiye da 800 waɗanda suke ƙasar nan ba bisa ka'ida ba, waɗanda aka zo da su Amurka tun suna ƙananan yara, amma har zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba a kan dukkan tayin da shugaba Donald Trump ya yi nena mai cewa ba ku da wata tazara mai yawa wajen amincewa da cikakken garan bawul ga harkokin shige da fice. Idan kuna son ku yi, to bismillah zan dauki duk wata suka kan matakin da kuka dauka. Amma wakilai 'yan Republican suna cewa tilas ne garan bawul ga shirin shige da fice ya kunshi matakai guda hudu, kamar yadda Senator John Kanyon ya faɗa. Yace da farko, wani irin sassauci za a baiwa waɗannan mutane da ke ƙarƙashin shirin na DACA da tsaron kan iyakoki da shirin bada visa da ake kira lottery, da kuma waɗanda za su iya zuwa nan Amurka saboda suna da wani nasu da yake nan tun da daɗewa. Wannan shine batutuwa da za mu iya shawarwari a kansu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da farko, hadakar kungiyoyin tarayyar kwadagon tarayyar Najeriya sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar Kaduna domin nuna kin amincewa da matakan da gwamnatin jihar ta dauka na rage ma'aikata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya samu halartar wannan gangami ga kuma rahoton da ya aika mana.
Hadakar kungiyoyin kwadagon tarayyar Najeriya kenan a lokacin wata zanga-zangar lumanan nuna rashin goyon baya ga gwamnatin jihar Kaduna da ya gudana a jihar Kaduna. Zanga-zangar da ta gama da tirjiya daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro dai ta fara ne daga ofishin kungiyar kwadago ta ƙasa NLC, sannan ta karkare a kofar gidan gwamnatin jihar Kaduna, inda a nan gurin ne ma shugaban kungiyar kwadago na tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Obba ya tashi yana cewa:
Muna nan ne domin gwamnan Kaduna Nasiru Rufai ya lashe takobin sai ya kori ma'aikata 36,000. Wannan zanga-zanga ya zama wajibi. Ya zama wajibi domin dukkan wani hanya da za a bi a samu sulhu ya citira. Wannan magana mun je da shi kotu. Kotu ta ce a dakatar da wannan zance kada a ba kowa wasika. Amma abin takeici, an karya dokan da kotu ta yi, ana ba mutane wasika. Kuma ina tabbatar mana ma'aikatan jihar Kaduna, mu kungiyar kwadago na NLC, wannan gwagwarmaya an fara shi kenan. Ba za mu gudu ba, ba za mu ja da baya ba.
Shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na tarayyar Najeriya Comrade Ibrahim Khalid din da ke wurin wannan zanga-zanga ya ce ma'aikatan kananan hukumomi na da nasu damuwa.
Abin da aka yi a kananan hukumomi har ma ya fi na malaman makaranta zalunci. Na malaman makaranta ya fake da cewar waɗansunsu ba sa iya koyarwa. Ma'aikatan local government da aka kore su, menene haƙƙinsu, menene laifinsu? Kuma akwai tsari na aiki wanda ya kamata a bi shi in ma sun yi laifin nan, a tabbatar sun yi laifi a kore su. Ai, gurare da yawa an kama ma'aikatan kananan hukumomi, an bi tsari, an kore su, kungiya ko magana ba ta yi ba.
Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin kafa ya labaru da al'umma a jihar Kaduna Honorable Sa'id Adamu ne ya karɓi wannan tawaga, kuma ya ce zai isar da sako.
Sun bani sako cewa sun zo suna zanga-zanga ne domin a dawo da ma'aikatan akora. Kuma insha Allah ta dan sako ne, kuma zan mai ba za ba zan ba gono na sako cewa sun zo sun yi wannan zanga-zanga, kuma ga sakon da suka bada, kuma zan ga mu mai gara gurin ya dan Allah so. Amma ita zanga-zanga ai bayan cikin kwanciyar hankali, domin kowa hankalinsa dole ya tashi. Amma dai mun sa'a ba wanda ba wani buge-buge, ba zage-zage, to haka sai mu ce bakin gurgudu an yi zanga-zanga, kuma in Allah da zaran gona ya dawo zan gaya mai wannan sako, kuma duk abin da kamata ya yi za a yi Allah da.
To ko me wasu daga cikin ma'aikatan da suka shiga wannan zanga-zanga za su ce?
Mun fito ne mu gaya ma duniya abinda Malam Nasiru ya sa mu ciki. Muna aikinmu ya kokore mu, ba kuɗin makaranta, ba kuɗin da za a je asibiti. Wannan koren da Malam Nasiru ya yi, mutane nawa suka mutu, ba wanda bai kore ba. Kamar ni na fara aiki 2005, 175 ne pass mark, a koyina 40-45 shi ne pass mark, na shi daban ne.
Sunana Comrade Musa Muhammad. Mun fito ne domin san cewa akwai constitution da ya ba mu dama mu fito mu nuna ƙorafinmu idan an danna mu a wani wuri, amma ba mu yi fada ba a cikin lamani da kwanciyar hankali, shi yasa muka fito.
Za sunana Idris Abdulrashid, daga Igabi local gamma. Duk da yake dai an kawo sojoji da ƴan sanda a wurin wannan zanga zanga, mun fito ba gudu ba ja da baya sai mun kwato mun mutanen Kaduna State ƴancin su.
Da farko dai wannan zanga zanga ta yi karo da tutsu lokacin da jami'an tsaro suka kokarin hana ƴaƴan wannan kungiya fitowa daga cibiyar kungiyar dake garin Kaduna. Sai dai mai baiwa gwamnatin jihar Kaduna shawara karkokin tsaro Kanali Yakubu Yusuf soja mai ritaya ya ce sun yi wannan ne da kyakkyawan manufa don ganin ba a samu tashin hankali ba.
Mu mun yi duk abin da ya kamata mu yi domin mu kare mutuncin mutanen da suka fito. Insha Allah a gwamnatance mai girma gwamnatin jihar Kaduna a shirye yake a zauna domin a tabbatar da cewa jihar Kaduna mu tana zaune lafiya.
Wannan dai shine karo na biyu da kungiyoyin kwadago za su taso daga Abuja domin yin zanga zanga a garin Kaduna da nufin ganin an dakile yunkurin da ake na koran ma'aikata. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kujjar bari kan bude maka ai mulki ni ke mace ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah.
To a gaida Isa Lawal Ikara kafin mu bude layin waya namu a shakata da wannan wakar.
Saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai
kware da gaske
saboda haka nazo an tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai
dalilin da yasa bana so a ba wani sai ni da arziki a garin wadansu banda a garin da arziki a garin ku banda a gidan da arziki a gidan ku banda a daki da daki ku banda a gunka ya kace da wannan amsa ta
wannan amsa ta kame yayin na ta sai an kwana din
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kuma da Allah mun samu kira na farko daga jihar Imo. Na jihar Imo wa muke tare shi ga jihar Imo?
To kana tare da Isa Umar Bakori.
To Isa Umar muna sauraron ka.
Sai ni tambaye da nake son yi auduwa ba. Shugaban Kodago. Shin ya tabbatar da iyayensa suna makarantar gwamnati ko kuma suna makarantar kudi? Ni tambaya ta dan masa kenan.
To ma da Allah mun gode. Bari mu ketara zuwa jihar Kebbi. Na Kebbi.
No.
Wake magana da
sunana sunana Alhaji Huza Muhammad.
To Alhaji Huza muna sauraron ka.
To ni ran ne zan bayar shine ina son da Allah mai girma gona ya dubi lamarin nan da kyau da kuma tausaya mu talakawan nan. Koran jama'a haka ba zai kawo zaman lafiya a cikin jiha ba. Ina ba da shawara ga mai girma gona ya saurare kokin malaman nan kuma ya biya musu bukatun su. Don siyasa ce yanzu ana son ci gaba a cikin ta. Mata Allah sa ji kiran namu.
To ma da Allah mun gode kwarai Alhaji Yahuza Muhammad. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a maudu'in da muke tattaunawa akai kuma shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan jihar Kaduna da kuma gwamnatin jihar. To mun samu kira daga Yauri.
Gaskiya ne. To assalamu alaikum.
To wa alaikum assalam na Yauri. Sunan malamin?
Sunan Gafotel Ahmed Yauri.
To muna sauraron ka.
Ra'ayi na shine akan wannan matsalolin da suke faruwa gaskiya rufa ya kamata ya sa mutum 35,000 ba wasa bane. Ya zai yi da haƙƙin su, ya zai haƙƙin da ƴaƴansu, ya zai haƙƙin iyalansu. Eh mutan su adalci, siyasa ne ke tafe. Wannan abin da suke wannan jam'iyyar ne suke son su narkasa su mai da mutane baya baya mutane sun wahala. Ya kamata su yi tunani su gyara daga shi har sama. To ya haƙƙin mutum fa wallahi ba ƙarami haƙƙi bane. Mutum da yake ci da iyalinsa cikin kwana 30 wani dubu nawa ake bashi a wata.
To ma da Allah mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Waye da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, Musa Ngaro, muna sauraron ka.
Eh to alhamdulillah, nagode. Idan muka dauki wannan batutuwa da yake faruwa a nan jihar Kaduna. Babu shakka abubuwa ne wanda suke aka bata mutane su tsaya su kalli abin tsab cikin nutsuwar su. Akwai abubuwa wanda suke aka bata a ce da bangaren malamai, da bangaren kungiyar kwadago, da bangaren gwamnatin jihar Kaduna su tsaya su duri abin. Na farko idan muka dauka raba mutum da aikin shi akwai matsala. Amma in dai za a irin wannan gyara da mun dole fa sai an taba wani ba, in dai za a gyara akan zaka ce zaka gyara, kuma shi Malam Nasiru gwamnatin jihar Kaduna ya dauki kudirin cewa sai ya gyara akan ilimi, amma mu sha'ar da muke so ba gwamnatin jihar Kaduna wayannan malamai da aka ga suka kasa cin wannan jarabawa a dauke su a kai su wani fanni, tunda gwamnati tana da yawa. To idan aka haka za a isa mu matsala, amma mu da muke cikin garin Kaduna mu muke ganin irin abubuwan da ke faruwa da bangaren malamai da bangaren gwamnati. Allah iya mana da iyawarsa. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya, na gode.
To madalla sai jihar Kebbi. Mu gode Musa Garo. Na jihar Kebbi waye daga ke magana jihar Kebbi?
Alhamdulillah mai zuma kelawa karan kuma can ga lokacin gami.
To Abdullahi, muna sauraron ka.
To madallah, kamar da jiyar fa'in yayi gaskiya ta Allah abin nan da in dai har gaskiya ne to yayi dai, da kuma ba gaskiya ne ba hali ya sa yana diba mu kana kawo nan zai suna tare da shi fi sabilillah. Sannan shi ma ga wannan kaga tiko ba gudu don Allah ga annabi yayi alƙawari san tsaraha ya nuna hanya ba su da hanya.
Muna magana ai magana akan maudu, akan maudu da muke tattaunawa akai. Mu je jihar Zamfara. Waye daga Zamfara?
Alhaji Tukur ne.
To Alhaji Tukur
ne lokacin Zamfara state.
To Alhaji Tukur, muna sauraron ka.
A ni na kira ne ina so da yake ba na rike da radio ban san maudu da yake tattaunawa dai ne lokaci kadan.
A maudu da muke tattaunawa akai shine ta yaya za a shawo kan rikici tsakanin ma'aikatan gwamnatin jihar Kaduna da kuma gwamnatin kanta.
Oh, yadda za a shawo kan ma'aikatan gwamnati da gwamnatin kanta sai sun ji tsoron Allah sun tsaya sun tsage gaskiya, ko mai ɗakin ta mai laifi a bashi laifi mai gaskiya kuma taimaka a taimaka mai da gaskiya.
To madalla, mun gode. Bari mu je jihar Sokoto. Waye daga Sokoto?
Sokoto Alhaji Haya.
To Alhaji Haya, muna sauraron ka.
Ni a ra'ayina dangane da matsala malamai a jihar Kaduna, don Allah a wada mu gwamnan nan, don Allah shi ya hakuri shi don sai mu talakawa wa ma'aikatan nan abin nan ne shi so wata aiki ya.
To madalla, mun gode. Mu je jihar Bauchi. Na Bauchi, waye daga Bauchi? Na Bauchi, kana jin mu? Yawa, da daga murya. Waye muke magana shi da waye yake magana daga Bauchi?
Muna magana da Sama'ila Sawa, kafin ma da karamar kuma ganjo jihar Bauchi.
To madalla, muna sauraron ka.
Alhamdulillah, gwamnatin jihar Kaduna dai muna goyon bayan ta da abubuwan da
a rage rediyo. Muna ina jin alkwatar rediyon ka yana abun nan yana shiga. To shikenan, bari mu ketara zuwa Taraba dan ba mu jin ka Alhaji Fahala. Bari mu je jihar Taraba. Waye daga Taraba?
Na Muhammad Awal ne daga Bantaje.
To muna sauraron Bantaje. To muna sauraron ka.
To a gaskiya, to a gaskiya dangane da mazuyin da ake akan maganan gwamnatin jihar Kaduna da kuma ma'aikata. To abin da yake ce dukan su ga Allah. To wannan abin da ake yi, wannan abin da gwamna ya duba tsakanin da Allah, wannan abin yana yi domin talakawa ne su daji. Kuma abu ne wanda yake tsakanin jama'a da gwamnati, ya kamata gwamnati ya zarce su ma mutane su tara hankalin wuri ɗaya domin a samu a cimma buri a cikin da ƙasa gaba.
To madalla, mun gode. Mu je Sokoto. Daga Sokoto, ake magana daga Sokoto?
Ina magana da Rabi'u Eba daga Sokoto, Sokoto South Local Government, Madara Eji.
To Malam Rabi'u Eba, muna sauraron ka. Alamu layin Malam Rabi'u Eba ya tsinki. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kada manta maudu'in da muke tattaunawa akai shine ta yaya za a shawo kai don wannan sauko a samu matsala tsakanin gwamnati da kuma ma'aikatan jiha. So mun samu kira daga Niger. Waye daga Niger? Nura Usman, a daga murya, muna sauraron ka.
Yawwa,
da alama layin na da matsala, ba ma ji sosai. Kana ji na Nura? To bari mu koma jihar Niger. Muna da hanyoyi, muna jihar Niger. A rage akwatin radio muna jin kanmu a ciki. Wa ke magana daga Niger? Yawa, to ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Rufus Abdullahi.
To muna sauraron ka.
To wallahi ni ina tausaya ma an Rufai gaskiya tun sabilin nayi. Yaro ne yanzu ne zai nemi abin da zai zuwa gaba, yana da ƴaƴa da jikoki ne zai samu. Kun fahimta ko? Kuna ji na?
Muna sauraron ka.
To wallahi ina tausaya mashi. Biyan mulki na ibansa. Ai mu nan jihar Niger, gwamnanmu Kalban Mina ai sai da yasa irin wa'annan sai yasa suka koma makaranta suka dawo kuma suka ci gaba da aikinsu. To kiwaye.
To madalla mun gode. Har yanzu dai muna jihar Niger. Har yanzu muna cikin jihar Niger. Waye daga kuma Niger? Wace kan layi?
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni kai ku ji bayanin haya ne.
To madalla muna sauraron ka.
Daga su da jarira su.
To muna sauraron ka.
A gaskiya game da maganan koran ma'aikata na Kaduna State. A ya kamata shi gwamna ya rinka sauraron maganar mutane. Jama'a gaskiya shi ne ko da za a gyara ba haka ya kamata a gyara ba. Ya kamata a ce ya dauki matakin da ya kamata a ce ko da a ce ma zai abin ya rinka jarabawa a ce zama cewa waɗanda suka bai kamata a ce duka waɗannan mutanen gaba ɗaya ba sai ba wanda ke jikin ka ba.
To madalla mun gode. Bari mu ƙetara zuwa jihar Kaduna. Na Kaduna, wake magana da Kaduna. Na Kaduna kana ji na? Wake magana daga jihar Kaduna?
Ana Murtala.
Murtala, to muna sauraron ka. Da alama layin na da tangarda. To. Kana sauraron kana ji na?
Hello. Eh, an wani lafiya.
Wake magana?
Kana magana da Abubakar.
To daga ina kake kira?
Daga Lagos.
Daga jihar Lagos, to ci gaba da magana, muna sauraron ka.
Ni ra'ayina akan wannan maulidin da ake ciki shi ne gwamnan jihar Kaduna ya dole ya matalakawa adalci a kan abin da ke faruwa a jiharsa. Saboda mu a matsayinmu na talakawa dai muna son idan gwamnati ta yi mana adalci mu bi ta. Idan gwamnati ba ta yi adalci ba, talakawa sukan ɗauka doka a hannunsu sai a zo daga baya a riƙa ganin kamar laifinsu. Kuma jama'a da ke tsayinsa su daure su bi doka ta gwamnati don a zauna lafiya. Mai magana Abubakar Rijiya, ƴan kwayelokal gana a huta lafiya.
To madalla mun gode. Bari mu ƙetara zuwa jihar Jigawa. Na Jigawa, wake magana daga Jigawa.
Abdulkadir Dayab Dangawa Gagarawa local government Jigawa state.
To muna sauraron ka.
Ni ra'ayina a wannan gaskiya ɗan Rufai ya kamata ya sake ra'ayi akan abin da yake ɗauka akan ma'aikata. Domin yawancinsu duk sun yi karatu, suna da NCE, suna da degree, suna da diploma. Ta yaya za a ce ba su ci jarabawar aji hudu ba?
To Allah ya sa wanda kai kiran domin su
ci jarabawar.
Bari mu ƙetara zuwa Kaduna. Wake magana da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Ina
Adamu Jeji daga kamfanin Fate Kaduna, Nigeria.
To muna sauraron ka.
Wato dangane da abin da ke faruwa a jihata ta Kaduna, abu ne wanda ya kamata ita gwamnatin nan ta koma ta dubiya. A shekarar da ta gabata ita da kanta fa ta fito ta ce a jarabawar da aka yi a wannan shekara a Nigeria jihar Kaduna ta zo na 12. A arewacin Najeriya ce jihohi 19 jihar Kaduna ita ce ta daya. To wasu malamai suka karantar da waɗannan yaran Kaduna suka samu wannan yabo. Sai daga baya kawai mu zo an ce kuma gwamnati tana sa kafan wando da malamai. Ba fa ma malaman kaɗai ya rage biye ce ake ta wannan da su ba. Ma'aikatan jihar ne gaba ɗaya ake ta wannan ɗauki ba daɗi da su da wannan gwamna. Kai.
To madalla.
Na tsoro a kan tsoron Allah.
To mun gode da kiran ina lokaci yana ɗaga mana hannu. A nan za mu rufe layukan wayarmu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 3:24 na yamma. Yanzu kuma sai.
Mai horar da 'yan wasan Super Eagles na Najeriya Gannet Rowe ya bayyana yakinin cewa wasan da za su buga da kasar Ingila zai baiwa 'yan wasansa damar gwaji da ƙara kimtsawa domin tunkarar gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a ƙasar Rasha. Najeriya za ta fafata da ƙasar ta Ingila a wasan sada zumunci a filin wasa na Wembley a ranar 2 ga watan Yuni, mako biyu kafin soma gasar ta duniya. Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF ta ce daga yanzu ita ce za ta dauki nauyin biyan dukkan alƙalan wasa da ke alƙalancin wasannin da ake bugawa a ƙarƙashinta a kokarin da take yi na kawar da ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ƙwallon ƙafa. A can baya dai dokokin hukumar ta CAF sun dora alhakin biyan alƙalan wasan ne ga hukumomin ƙasashen da ke karɓar bakuncin wasannin. Wannan ne mataki na biyu da hukumar ta CAF take ɗauka a cikin wata ɗaya tare da makasudin kawar da matsalar ta cin hanci da rashawa a wasanni, bayan da a watan nan da ya gabata na Disamba ta cire kyautar gwarzon alƙalin wasa a jerin lambobin yabo na gwarazan Afirka na shekara-shekara. Shugaban CAF ɗin Ahmad Ahmad ya ce an soke wannan lambar yabon ne saboda fargaban cewa tana iya haddasa cin hanci da rashawa. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain Zinedine Zidane ya rattaba hannu ga wani sabon kwantaragi wanda zai tsawaita aikinsa a ƙungiyar har ya zuwa shekara ta 2020. Zidane ya soma aikin horar da 'yan wasan ne a nan Madrid ɗin, inda ya zuwa yanzu ya sami lashe kofunan gasanni 8. To sai dai yanzu haka yana fuskantar ƙalubale a wannan kakar wasannin tare da tazarar maki 16 tsakaninsa da Barcelona a teburin gasar La Liga. A fagen wasan tennis kuma tsohon mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya ce yana da kudirin fafatawa a babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana. Djokovic dan kasar Serbia ya kwashe tsawon watanni 6 baya buga wasa sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwan hannunsa. Djokovic da a yanzu ya fadi zuwa mutum na 14 a duniya, zai yi fafutukar lashe babbar gasar ta Australian Open karo na 7 a tarihi idan har ya shiga gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba'amurke Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris ɗin shekara ta 2012 ne aka harbe Joel Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yamal, wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da daɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yamal. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuitin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukuitin da za a bayar kan kisan Joel Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko a kan lambar waya 1-800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
To madalla ka mu kammala shirin namu Nazir dan ta so mana labaran na take ce.
To ga takaitaccen labaran. Fitowar rumfar zabe a Rasha cikin watan Maris zai iya baiwa mutum damar yin nasarar samun kyautar iPhone ko iPad. Wannan na ɗaya daga cikin shirin fadar shugaban Rasha ta Kremlin na kokarin sanya mutane su fito da yawa a lokacin zaben shugaban ƙasa da za a yi, kamar yadda wasu takardu aka kwarmata a kafafen labaran Rasha suka bada rahoto. Kara zabar Vladimir Putin a matsayin shugaban ƙasa na iya cewa tabbatacce ne, amma duk da ya kasance da ya fi kowa farin jinin kamar yadda ƙuri'un gwaji suka nuna, baki ɗaya nasarar zaben shugaban ƙasar bai da ita. Haka kuma 'yan adawa masu raji sun ce fadar Kremlin ta damu wajen ƙoƙarin daidaita yadda ake tafiyar da yaƙin neman zaɓe da kuma ƙauracewar masu zaɓe. Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan ƙasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewarsu kan shirin su ta bakin aljihun gwamnati.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Mr. Des da ya haɗa da bada umarni, da injin namu na yau Mr. Skip Sis Ibrahim Jarmeki cewa mu kwana lafiya.